أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا أيو أولا يمسي نشاد يوغا وشر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 435 wadda ta yi daidai da tara ga watan bakwai na shekara ta 2014 ta miladiya. Za mu tashi a cikin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na alqur'an. Za mu tashi aya ta 61 a cikin suratul tauba in Allah ya so. Tambayoyin da za mu samu karanta su yau insha Allah, tambaya ta farko, menene hukuncin wanda ya yi sallah a gaban liman da kuma wanda ya yi a gaban masallaci? Wanda ya yi sallah a gaban liman akwai tafsil, ana rarrabewa. Idan ya yi sallah a gaban liman ko a gaban masallaci saboda rashin samun waje, sai a gaban liman din ko a gaban masallaci. To a wajen jamhurin malamai, mafiya yawan malamai, babu laifi a kan sallarsa. Sallarsa ta yi, babu wani karhanci, domin wannan shi ne abin da zai iya yi. Ba shi da iko illa ya samu wajen da zai salla ba illa wannan wajen. Amma wannan da sharaɗi guda ɗaya shi ne sharaɗin zai iya bin liman, zai iya koyi da liman. Domin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman ya zama to liman ne dan ai koyi da shi. Saboda haka sharaɗin kai limanci, ai sharaɗin kai koyi da liman, za ka iya yin koyi da shi din ma ta hanyar kana ganin sahu, kana ganin sa ko kana ganin sahu ko kana jin sa ko kana jin wanda yake fitarwa a bayansa. Saboda haka idan zai iya jin liman ta fuskar yana jin wato kabbara da dagowa ko da baya ganin ka, to wannan koyi da liman yayi a wajen ka, dan haka sallarsa ta inganta. Sai dai ba zai da wato ba zai zo ya salla a gaban liman ba sai bisa larura, babu wajen da zai. Wannan shine masabar jinto, masabar Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda yake wani daga cikin mufradat na masabar Imam Ahmad. Ba wani daga cikin, yana daga cikin abin da ya kadaita da shi, shine ake kema mufradatul hanabila, abubuwan da ya kadaita da shi. Ya kadaita a cikin sauran malamai, ya bata sallarsa. Yace wanda ya salla a gaban liman, sawa'un masallaci ya shiga ko masallaci bai shiga ba, ba shi da sallah. Kuma wannan masabar shi ne za ka ga malaman a kasar Saudiya suke a kai. Saboda haka kamar a masallacin Madina suna sanya shaki, suna sanya layi, cewa kada wanda ya wuce nan wajen, wanda ya wuce nan wajen ya wuce inda liman yake, ba shi da sallah. Da wannan suka yi ruku, babu wani uzuri da zai sa mutum ya wuce gaban liman, ko da zai iya yiwuwa ya bi shi. Dalilin su shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi, ya ku wanda suke imani kada ku sha gaban Allah da manzonsa. Suka ce wannan taqaddum din da ake nufi wucewa gaba, hissan wa ma'na, wato kada ku sha gaban Allah da manzonsa, wato a ma'ana kada ku yi abu ba tare da kun, ko kada ku yi abu gaba gadi ba tare da kun bi umarnin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ba. Hissan ku a aikace shine ka ketare ka wuce gaban Allah da manzonsa. To wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam shine limani a cikin sallah, Allah ya hana a wuce gabansa. Don haka duk wanda yake tsayuwa a wannan matsayi na limanci, Allah ya wuce, ya hana a wuce gabansa. Kuma suka ce wannan hayu yaqtadul fasad, in aka an Allah ya hana abu, abinda aka hana yana nuna cewa wannan abinda aka yi ɓatacce ne, abinda aka hana shi in aka yi shi ɓatacce ne. Saboda haka suke sallar da ake tare da yin wannan hanin ɓatacciya ce sallar ta ɓaci. Sahihin magana masabar jumhur, saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya tsora mare abinda ba za ta iya ba. Kuma maqsudin limanci shine ai koyi, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, dan haka idan mutum bai samu waje ba sai gaban liman yayi sallah bisa wannan larurar, to babu laifi. To yaka idan babu wata larura, akwai inda mutum zai yi sallah amma sai zo ya wuce gaban liman, ko yayi sallah a gaban masallaci shi wannan menene hukuncin sa to anan wajen a jumhurin malamai sun ce sallar ta tayi ma'al fara tare da karhanci wadansu sukan ce ma tare da haramci ya aikata haramun wato yayi ne shi yayi istighfari domin yin sallah daban laifin kuma sai sallah a bayan liman rashin yin sallah a bayan liman wannan wanda yake daban da istighfari ana fata Allah zai iya yafe shi ta hanyar neman gafara Allah to shi ko Imam Ahmad a wannan babi ma min babi aula ma yake sallar sa bace ba da larura ma yake sallar bace ba balla tira babu larura to a saboda haka idan mutum ya rinka takatsan san kada ya wuce gaban masallaci yace zai yi sallah ko gaban liman yace zai yi sallah sai in har ya tabbatar babu masaka sun je inda zai samu yayi sallah a bayan liman musamman la'akari da cewa wanda yayi magana ya bata sallarsa malami ne daga cikin malaman musulunci saboda haka kuma daga cikin ka'idojin malami akan yi ihtiya abinda ake cewa an ihtiya shine kula da qaulul muhali kula da qaulun wanda ya saba ma kai qaulun da kake domin ta yi ya zamanto gaskiya kana tare da shi duk da yake za ka yi bakin kokarin ka ne ka bi abin da yake shine ya ridaya a gare ka a cikin addini amma duk da haka ana so yana daga cikin tsoron Allah da taka tsantsan cikin addini kaulin da ya saba mana ka idan zai yiwu ka kula da shi mura'atu qaulul mukhalif yana daga cikin abin da malamai sukan yi amfani da shi wajen wato al'amura na shari'a mata da suke jin sallah daga cikin gida idan zai yiwu su koyi da liman ta hanyar suna jin sauti ko da an ɗauke wuta za su ji sauti kamar alal misali an san masallacin da generator yake amfani kuma generator ba irin dan nan kusuku ba mu bane wanda kullun yana yi sai an ji an sake ta an sake tashin sa a generator ne dan gariya wanda da wuya ka ga wato ya musu ana cikin sallah idan zai iya yiwuwa a yi sallah za su iya bin sallah daga nan domin an ruwaito matan sayyidina Umar mutanen gidan sayyidina Umar suna sallah da sallan masallaci haka dalika Anas ibn Malik da yana fasra ya mutanen gidansa suna yin sallah da sallan masallaci daga ci kuma suna sallah daga gida din to da haka babu laifi za su iya yi kuma mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana cikin dan daki wanda aka katange lokacin da yake itikaf a cikin dararen Ramadan ya dauki dan ya dauki hujra ma'ana wuri ne wanda aka kange da tabarma yake sallah a ciki sahabbai suke sallah da sallarsa saboda zai iya yiwuwa su yi wato koyi da sallar tafa al'ali shi yana cikin daki su kuma suna cikin suna su kuma suna cikin kwarewar masallaci saboda haka babu laifi mata su yi amma idan masallaci ne wanda inda in akwai nefa za a ciki in babu nefa sai a kyale su da sallar kusurku kadai ba san hukumu liman ne ba ko su gada yayi to anan wajen kaga layin kirin ikki ba zai yi shi koyi ba in ko ba zai yi ai koyi da liman ba liman ci bai inganta ba eh ka'ida saboda wannan hadisin inna ma ji'ila al-imamu yu'tamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi saboda ka sharadin limanci yiwuwar ai koyi da shi dan haka idan ba zai yi ai koyi da shi ba kuma wannan kai sai kai amfani da shi da basirar ka bisa wannan ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shin zai yi ne koyi da wannan liman ko ba zai yi ne koyi da shi ba in zai yi to limancin ka ya inganta in ba zai yi ba limancin ka bai inganta ba wa bisali sallar da kai a bayan ka ba zai inganta ba na'am shi ma ai kaga wannan larura ce saboda yawan jama'a kuma wannan shine kusan ɗabi'ar kowane masallaci a garin nan kowane masallaci aka ce za a yi sallar juma'a to sai kaga an cika ba masallacin ba ba harabar ta ba a titina titin da ya zo ta bayansa da ya zo ta gabansa duk mutane sai sun cika shi da sallah zo da idan ka ce wa mutane duk waɗanda alal misali wanda suke sallah a kan gaba wajen Alu Ajani wajen Prime College din nan akan wannan masallacin nan aka ce ba su da sallah to aga ai ɗaruruwan mutane za su ba ka sallar su kuma yaushe ta yaya za a yi ta ina za su kewayo zo su samu sallah idan suka zo sauyin ya miƙe har can round din Lodro zo da su wayannan ina za su kaga ai buƙata ce ta sanya yawan jama'a ne to wannan duk wannan yana karfafa abinda jumhurin malamai suka tafi akai na ingancin sallar wallahu ta'ala a'lam. sanan wannan yace na kasance ina yawan sayan littattafan turanci waɗanda yawancin su da kasashen waje suke zuwa waɗansu na san malaman da suka rubuta su waɗansu kuma ban sani ba to gudun kada na faɗa cikin karatun littafi masu gurɓatacciyar aƙida yaya zan yi na bambance haka sai ka rinka tambayar malamai littafan da kake gani ka rinka mayar da su malamai su baka shi maka jagoranci a kai saboda kwarai da gaske akwai littafai da dama guba tana yawo musamman ma littafai ma mai sauƙi ne bisa na wato website da social media dan yanzu hatta waɗanda suka yi ridda suna da magiya suna da line suna da twitter ɗin su twitter account ɗin su da magiya wanda suke bin su akan ra'ayoyin su na ilhabi kuma ana bin su a jerin shubuhohi wanda suke yadawa domin su rikitar da marasa ilimi akan addini kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya ka gaskata abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da tujjal cewa babu ko ina da ba zai taba ba a cikin duniya idan waɗanda ma ba tujjal ɗin akwai tujjal ba wai ina cewa waɗannan social media ɗin su ne tujjal ba kada ku ce na faɗa haka don waɗansu suna cewa ai ba wani abu ne tujjal ba illa irin waɗannan hanyoyin da ake yaɗa fata akwai tujjal kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma waɗannan aya ce da abinda yake faruwa ta hanyar social media ɗin da internet aya ce da zai sa ka gaskata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da dujjal cewa babu wani gari a bayan ka saba shi sai ya taka shi sai ya kai ya zuwa gare shi saboda haka ra'ayi ne guda yanzu za a faɗa sai ga ya yaɗu a ko'ina a duniya babu inda wannan ra'ayin ba zai kai ba babu wanda ba zai samu wato fitruwa da wannan ra'ayin ba sai wanda Allah ya tabbatar da shi saboda haka ku kula ba kawai da littafai ba ku kula da social media ku kula da abin nan a internet site da kuke shiga ku rinka tambayar malamai ku mayar da abu ga masananka don haka in ka samu littafi ka je ka bijirar da shi littafan da kamar ba ina kiran kasuwa bane ga Darus Salam amma littafan da Darus Salam suke bugawa littafai ne waɗanda suke na aƙida ingantacciya saboda waɗanda suke tsaye akan waɗannan littafai waɗanda suke tsaye akan wannan matba'a aƙida su sahihiya ce kuma ba kasuwanci suke ba akwai wanda suke kasuwanci duk littafin da ya zo wajen su za su buga ko menene za su buga ya rage sai ya nasa ka bambance wannan naka ne amma akwai wanda suke su sun ɗauki wannan su za su bambance maka za su tace ba littafin da za su buga sai littafi wanda yake karɓaɓɓe kuma suna da lajina ta malamai wanda take screening littafan da su wanda suke tace littafan da ake bugawa to kamar wa'annan littafan Darus Salam babu laifi rasulun littafi da ya zo daga Darus Salam insha Allah sahihin littafi ne babu abin nan babu shakka insha Allah a cikinsa sai dai dan an ce sahihin littafi ne da zo da abin da yake ciki kuma gaskiya ne 100% ba domin shi kanka ba abin da yake gaskiya 100% sai alkitabu wa sunna kowa ko ana karɓa ne a karɓi wani a ajiye wani a karɓa abin da ya dace da kitabu wa sunna a ajiye abin da bai dace da kitabu wa sunna ba saboda haka dai ba za ka wadace da malamai ba ko menene in ka karanta in ka je maka ya maka abin nan burun ba ka gane ba kake hanya in ka je da mai za ka ce to haka ne kana kaka to kamar yadda shi ya zuwa ga malamai sai su malamai wanda ka aminta da ilimin su sannan yace dan Allah ina son ƙarin bayani akan khutbatul haja na ji wani malami yana cewa ba a farawa da innal hamdulillah wai hakan bai inganta ba Allah ya mayar da malam gidansa lafiya amin to a cikin riwayoyin khutbatul haja Sheikh Al-Albani ya inganta ya kawo alfaz din da suka zo ban kiyaye cewa farawa da innal hamdulillah bai inganta ba amma shi malamin da yake faɗa wata kila sai ka samu ka tambaye shi mustanadin rashin cewa bai inganta ba amma a sani na a cikin alfaz din khutbatul haja ya inganta a fara da innal hamdulillah kamar yanda ya inganta a fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu saboda haka idan ban kiyaye rashin ingancin ba amma wannan ba wai yana nuna kan cewa shi malamin da ya faɗa a bai kiyaye ba saboda sai kan bai malamin da ya faɗa kan cewar menene mustanadin sa madogarar sa akan cewa bai inganta ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
نعم كأنه كاش ونا آير akwai matsala masail guda biyu ko uku da suke da alaka da ayar da ta gabata, ayar hikmatus sadaqat da ya kamata na ambace ta. Na farko dai mun ga yanda hikmar Allah jalla wa ala take ta yanda ya barantar da manzansa sallallahu alaihi wasallam wajen rabon sadaka, yadda Allah madaukakin sarki bai bar abin a hannunsa ba, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah lam yarda bi ismi nabiyyin wala ghayrihi fi sadaqat hatta hakama fiha fajazza'aha thamaniyata ajza. Allah bai karbi wato bai tsaya bai yadda da hukuncin wani annabi ba ko wani ya ijtihadi akan rabon sadaka har sai da ya hukunci a cikin rabon sadaka ya kasa ta kashi takwas. Saboda haka a cikin wannan akwai barantar da sahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta a hukunce shi da cewa ya karkata ga wani bangare na mutane wajen rabon sadaka, yanda Allah da kansa shine ya jibinci yin wannan. Sannan matsala ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya kasa sadaka din nan kashi takwas. To shin dole ne yayin da mutum zai ba da sadaka sai ya ba mu kashi takwas din nan a cikin sadakarsa, sannan fitar da zakarsa sai inganta? Tunda Allah ta'ala yake inna masadaqatu lil fuqara wal masakin, sadaka ga fakirai ke da miskinai da masu aiki a kanta da ƴan tadabawa har ya zuwa karshen ayar. To saboda haka kenan in mutum ya fitar da sadaka dole ne ya kasa ta kashi takwas, ya ce ga kasan fakirai, ga kasan miskinai, ga kasan amilina alaiha, ga kasan ƴan bashi, ga kasan sirri qadi, ga kasan fi sabilillah, ga kasan ibnu sabil. Dole ne mutum ya haka ko ko in ya ba ma kaso daya ya wadatar. Jumhurun malamai akan kaulin sani suke idan mutum ya ba ma kaso daya ma ya wadatar, idan kuma ya ba ma dukkan kason gabaki daya shi ma wannan yayi, amma ba sharafi bane sai ya gane. To haka ba za ka ce ma wanda ya dauki sadakarsa da ya tashi ba da zakka masu sifar fakiranci kawai ya duba, ko kuma ya tashi ba da zakka yake shi bana masu bashi kawai zai biya ma bashi. To da ka yi nemi duk wanda ake ji bashi ya ce su zai biya ma su zai bayar da zakkarsa gare su, to ba za ka ce zakkarsa ba sai ba. Ai bai ba mu fuqara wal masakin ba, bai ba mu amilina alaiha. Kauli na farko shi ne kaulin Imam Shafi'i, cewa tunda Allah ya ambata su sai an ba mu kowa a tarfa masa, kowa a tarfa masa. Wani yana cewa gaskiya? Saboda za ka ce gaskiya ne dalili. Sauran malamai duk sun saba ma Shafi'i, duk sun saba ma Imam Shafi'i a nan. Bal fi'ilin khulafa'ur rashidin akan sabanin abin da Imam Shafi'i da dai Imam Shafi'i ba shi kadai bane, tare da shi akwai daga cikin fuqaha'ul Madina akwai Imam Ibn Shihab az-Zuhri mai sunanka, akwai Zuhri a ciki, akwai Umar Ibn Abdulaziz Amirul Mu'minin daga cikin a'immatu salaf, wanda su ma kaulin Shafi'i suka tafi akai, amma wannan kauli na marjuhi ne, jama'irul al'umma sun tafi akan al-qaulul awwal. Saboda haka kada a kun san yanzu zamani ne da mutane suna yawan karatu, wani zai je ya karato maganar Imam Shafi'i sai ka ji ya zo da ita yake fatawa. Saboda ya ji sabon magana ya ce duk wanda ya yi zakka bai kasa ya ba mu kowanne daga cikin takwas nan ba su kasa da kai ba, saboda haka hankalin mutum ya tashi ya zo yana neman fatawa. Idan ka ji irin wannan magana ka ce a'a wannan kaulin Shafi'i ne, ka ja nemi da abin da jumhur suke a kai, kuma shi ne rajihi. Inga amfani zuwa makaranta ke nan, amfani zuwa makaranta ke nan. Yanzu ba zai yiwu ka ce za ka yi fatawa da mazhaba guda ɗaya ba, ba don komai ba, saboda ilimi ya yi yawa kuma saduwar duniya ta zamanto kusa-kusa. Kun ga da ana ta rigima a kan kabulu, idan mutum yana kabulu a ce ma kafiri ne, a cikin nan sabina a cikin sabinci an ga karkashe mutane akan kabulu. Amma yanzu kowa yana zuwa umra, yana zuwa farilla, da wani malami zai zo ce duk wanda ya kabulu ba shi da sallah sai ku ce a yanzu limamin makkan da duk yan makka da suke sallah kabulu zaka je ba su da sallah wannan limamin ya koma makaranta haka ma haka wanda suke haka wanda suke to haka yanzu duniya ta zama to alƙarya abinda ake a gabashin duniya yanzu sai ka ji shi a yammaci dan haka dole abinda yawa da cikin mutum kullun ka zama to cikin neman ilimi dan saboda ka san abinda wadansu suke a kai ka san hujjar su kuma ka san kai kanka abinda kake a kai ka san dalilin ka dan saboda idan matsala ce wadda ke ijtihadi na malamai wani ya saba to babu rigima a kai ba sai an daga hammata ba ba sai an ba mu hammata iska ba an yi doke doke balan sana a sai ga tashakashi irin yanda ake yi duk rashin samun ilimi ita shi ilimi ne yake kawo wannan idan ana zuwa makaranta ana jin maganga ana jin yadda malamai suke kiran ko suke kiran hukunci daga cikin alqur'ani sai ka fahimci matsalar kowane malami in yayin da kake da ilimi to kai maganin rigima ya rage maka kuma san rai dan da ma kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa abin da yake sanya sabani yake rashin kyau shine jahilci da zalunci jahilci baka san cewa abin da dan uwanka yake faɗa shi ma yana da hujja kamar yadda kai kake ganin kana da hujja saboda haka sai ka rinka rigima da kana jahiliya da shi yayin da kusan yana da hujja sai ka kyale shi kamar lokacin da Sayyidina Umar ya ji wani yayi qira'ar Qur'ani bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ba hankalin sai shi yake kume shi ya tafi da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gashi na ce yana karatun Alqur'ani bayan da karantar da ni ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta ya karanta yake karanta kai Umar ka karanta shi duk haka aka saukar haka kike nan da jima ta kare to saboda haka rashin sani ya ilimi shine yake maganin da yawa daga cikin kasani abu na biyu shine kuma adalci idan babu adalci akwai zalunci to koda da ilimin sabani sai kai ya zuwa ga rigima da tashin hankali ka ce kai na duk da yake ta yiwu ya zama to cewar abinda kai wanda wani yake faɗa sabanin naka yana da ilimi a kai amma sai ka ce naka shine ingantacce saboda naka ne ba za a bi kowa ba sai ba za a bi kowace mazhaba ba sai ta maliku sai iya yiwuwa Imam Malik ba annabin Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ce kowa zai bi shi ba da aka ce a rataye mu wasansa a yada ta a ko'ina don kowa ya dawo ya zuwa gare ta sai ce a'a ya amirul mu'minin kada kai haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada a duniya kowa ya je ya kai ilimin sa da ya samu da gudan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mutanen kowane gari suke rike da shi suna ganin wannan shine addini a wajen su ko aka kawo muku wani sakanin wannan suke a ba san wannan ba ba ko ne to da kai kana kowa mutane da abin da ya je musu na ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa ana karban maganar sa a aje wata sai sahibu hadal qabr annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu cikin wannan kabar don haka wannan shine adalci to wadansu da ilimin amma babu adalci saboda kai ai tari jima saboda kai dole kurin da kuna wannan kaida ce muhimmiya da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ambace ta a farkon littafin sa Ittiba'u Siratul Mustaqim mukhalafat ashab al-jahim littafin ne muhimmi da ya kamata a karanta shi daliban ilimi ku karanta shi kuma ya fara da wannan kaida wacce ke da muhimmanci shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da ake yawan sukan sa wanda ba san shi ba suke yawan sukan sa ya fi kowa adalci cikin da yawa daga cikin wadanda ake karje wadanda suke ta sukan nasa saboda yanda ya san ka'idar addini ka'idar ilimi da ka'idar adalci ya fi kowa yi mai sakani da shi adalci shine zaka je na cewa wanda suke sakani da shi da ni ne na faɗi wannan maganar taku zan yi hukunci da cewa na kafirta amma ku saboda ba ku sani ba zan yi hukunci akan ku akan cewa kun kafirta ba saboda kuna da shi buha akwai abin da yake haihuwa ya shiga duhu a gare ku dan haka dole zan yi muku bayani wani irin insafi ne kai irin wannan to haka ake so ɗalibin ilimi ya zama to ne insafi to abinda zai taimaka masa ka san irin waɗannan ƙa'idodi abinda yake sanya saƙani ya zama to ba mummuna ba wanda Allah baya so shine idan ya kasance da ilimi da adalci kuma yayin da saƙani ya kasance da jahilci da zalunci to ya zama to saƙanin da zai kawo ashqa kasabawa wanda Allah madaukakin sarki baya so saboda haka wannan muhimmi abin da ya sani a matsala ta karshe kuma ta uku wanda na so na faɗa dangane da wannan ayar shine waɗansu sau da yawa suna yawan fatawa yayin da mutum zai yi zakka yayin da za ka ba da zakka dole sai ka ce ma mutum wannan zakka ce sannan ta inganta zakka don ta yi ya zama ya ɗauka kyauta ta ba shi ko ya ɗauka sadaka ce to sharaɗi ne sai ka gaya masa cewa wannan zakka ce kafin zakka ta inganta a sahihi ba sharaɗi ba ne saboda kai ka san cewa zakka ce shi kenan ta wadatar a hali ɗaya ne malamai suka so mutum ya bayyana cewa zakka ce idan wanda kake ba shi zakka kana shakkar cewa ya kusanci da sifar
ahalin zakka. Kana shakka shin wannan fakiri ne ko mawadaci ne? Zahirin halinsa dai kamar mawadaci ne, ai kamar fakiri ne. Amma kai kuma yana da waɗansu kuɗaɗe a ajiye, ko kuma ana masa wani kasuwanci, amma dai irin dai halin waɗansu mutane ne na tsumulmula ya sanya shi yake bayyana a haka. To yayin da kake wannan shakkar, to waɗansu malamai sun so idan zaka ba shi kace wannan fa bawan Allah wannan zakka ce. Domin idan mai wara'u ne yake a'a ni ba ahalin zakka bane. To kike kake nemi ahalin zakka ka ba shi. To a wannan halin waɗansu malamai sun soyar da a yi wannan, amma in ba haka ba idan ka sani ka kankance cewa wanda kake ba shi zakka ya rinjaye a cikin zakkanka cewa shi mabukaci ne yana daga cikin waɗanda aka sifanta guda takwas ɗin nan, ka ba shi ba sai ka ce wannan zakka ba ce, ba sai ka ce wannan zakka ce ba. Waɗansu sun ƙarfafa cewa yana da kyau ka bayyana masa cewa zakka ɗin ce domin ka samu addu'a, tunda ana so yayin da ka ba mu mutum zakka ya yi maka addu'a. To amma a sahih wannan maganar ba haka take ba. Wanda ake so a bayyana cewa zakka ce yayin da ka ba shi shi ne shugaban musulmi. Yayin da zaka bashi zakkar shi kuma idan ya karɓa yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli alaihi, Allah kayi wato wato kayi rahama da ta dace da tare da girmamawa a gare shi. Domin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan an kawo masa sadaka, kamar yanda Ali Abu Aufa suka kawo masa sadaka yace Allahumma salli ala ali abi aufa. To an ce wannan shi wanda yayin da kake bada sadaka ga hukumar zakka, to idan suka karɓa ka je ka kai musu zakka ko kwamitin zakka, ka je ka kai musu zakka don wata jihar kwamiti gare su, wata jihar hukuma, in ka kai zakka gare su, to in suka karɓa shi accountant da yake karɓa wannan ya kamata masu aiki a hukumar zakka sai su yi musu course su gaya musu da irin abin da ake faɗa, yayin da za su karɓa sai su yi masa addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu wa barik lahu fi malihi wa waladihi, ko kuma kawai ma ka ce din kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma salli ala ali fulan, koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma idan mutum shi kadai ne zaka bashi kawai ka bashi daga cikin zakka din, domin shi ba sai an neme shi da wannan addu'a ba, wannan ga as-su'atu shi ne aka sanya su shi wannan addu'a. To sai karatun mu ne yau wannan aya da muka ji an ambata aya ta 61. Allah jalla wa ala yace wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun, daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi, suke cewa shi sau kunne ne mai sauraron komai aka gaya masa. Qul udhunu khairin lakum, ce ne kunnan alkhairi ne a gare ku, wato sauraro ne na alkhairi a gare ku. Yu'minu billahi, yana ba da gaskiya da Allah, yana imani da Allah. Wa yu'minu lil mu'mini, yana gaskata mu'minai. Wa rahmatun lil ladina amanu minkum, kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikinku. Wal ladina yu'duna rasulullah, waɗannan ku da suke cutar manzon Allah. Lahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. Anan Allah madaukakin sarki, a can Allah yake cewa minhum man yalmizuka fi sadaqa, daga cikinsu akwai wanda yake aibata ka a cikin sha'anin sadaka. Nan kuma sai yace wa minhumul ladina yu'duna an-nabiyya, bai ce wa minhumul ladina yu'dunaka ba, daga cikinsu akwai wanda suke cutar ka, sai daga cikinsu akwai wanda suke cutar annabi dan ya faɗi munin wato wannan matsayi, wannan al'ada, cutar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai girma a wajen Allah. Abin da ake nufi da cuta al'ada shi duk abin da zai bakanta wa mutum, duk abin da zai bata masa, duk abin da zai bata wa mutum azani. Allah ta'ala yake wa in ka wala jinaha alaikum in kana bikum adam min maqari aw kuntum marba, babu laifi a gare ku idan kuna da idan akwai wata cuta gare ku daga ruwan sama. Daga ruwan sama ai zai iya zama cewa cuta gare ka, ko yayin da yake ka baka da lema baka da rigar ruwa, cuta ne wannan, ko da yayi ne kuwa ya jika maka kaya ya cuce ka fa ya bata maka rai sakin rai ne. To kaga abu kamar wannan saukar ruwa an kira shi aza, an kira shi aza. Haka dalika kamar kwarkwata ta kai an kira ta aza. Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da wannan, faman kana a cikin tsayar haji, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko kuma yake da wata cuta a kanka shine yana da kwarkwata. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ka'ab ibn Ujra, bai ganshi da kwarkwata, yayi an yi saboda yayin da aka shiga cikin ihrami ba zan can wanke kai ba zan can taje kai yaga kwarkwata ta da mishi har dun gefan goshinsa take yi yace la'allahu azaka hawanu ra'sik yace wannan wato waɗannan kwari dake cikin kanka suna cutar ka ko yace ajal ya rasulullah yace eh suna cutar ka ya rasulullah yace to ka aske sannan kai fidiya unsuk nasika yace ka yanka akuya ka aske to kaga aka kira wannan aza saboda yana cuta farkwata an san yadda take matsa mutum ga wanda suke da yanzu an ci gaba dani ake da farkwata da kudin jiro yanzu an ci gaba tunda ana sa shampoo da sauransu a da ka kullum baka raba yara da fesa shampoo ka ta saboda ai maganin farkwata ko ɗan mata ma yanzu da wuya ka gafi ballantana maza amma da har maza din ana yin farkwata ga ku farkwata ai matsuci to dukkan abin da zai fata wa dukkan abin abu na baki a gani to duk abin da zai fata ma annabi sallallahu alaihi wasallam a gane ga annabi kuma wannan matsayi na annabci bai cancanta wani makhluki ya ce zai taba shi da batanci ba wanda yake da wannan matsayi ballantana batanci a cikin ɗabi'arsa a cikin halinsa shi da Allah ya tsarkake shi a halinsa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim kana kan ɗabi'a mai girma sannan wani ya zo ya ce har ya samu abin da zai bakanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan wajen wani hali nasa ka san wannan dalili na rashin imaninsa da annabi na rashin imaninsa da Allah da alqur'ani saboda haka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam matakai ne kamar yadda zamu gani akwai matakin da yake kafirci ne akwai matakin da yake kuma haramun ne babban haramun Allah ta'ala yake daga cikin su akwai wanda suke cutar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa huwa udun shine sauraron komai aka gaya masa ne wato halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar dabi'arsa da idan ka zo ka kawo masa uzuri ba zai bincike ka ba sai ki tofa komai ba komai sai ya karbi uzurin ka to yayin wannan sai suke aibata shi da ce a ai ba komai ya gaya masa yadda zai yi da kai ba ya tsayawa ya tantance ba wuya an yaudare shi suna ganin wannan a wato kamar wani aibi ne tare da shi su ne masu wayo an ce wanda yake ne wannan hali wani munafiki ne da ake ce masa annabtan ibn al-harith waɗansu daga cikin malamai da suke rubutu akan sahabbai sun sanya shi a ciki amma sun yi tambihi akan cewa sun sanya shi a ciki ne don su ishara ga cewa an ambace shi amma a cikin munafikai aka ambace shi saboda duk wanda zai ambace shi da dimmar cewa wannan fa munafiki ne waɗansu kuma suka ce sun ambace shi ne saboda waɗansu daga cikin malamai sun ce ya tuba daga munafinci saboda wannan suka kira shi suka sa shi a cikin sahabbai to amma irin wannan tabbatar da tubanka daga munafinci yana buƙatar riwaya sahihiya shi yasa Al-Hafiz Ibn Hajar da ya kawo shi a cikin sahabbai sai sa shi a cikin kitabun wanda sahabba dan ya kasa littafin sa kashi hudu al-kitab ar-rabi a kowane harafi shine wanda yake wato sifar su ta cewa sahabi ne baka inganta ba sai an bace shi a nan wajen annabtan ibn al-harith akwai hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya ga shaytan ya kalli nabtan ibn al-harith Allah ya tsare mu hadisin ba san ingancin sa ba nayi bakin kokari na daga isnadin hadisin ban gani ba balla sana san ingancin sa saboda haka an ohdatu ala qa'ilihi ibn ishaq shi ya faɗa Muhammad ibn Ishaq a cikin sira shi ya kawo wannan hadisin ko bi kawo shi da isnadi wanda yake za a iya tabbatar da ingancin sa ibn kathir ma ya dauko daga maganar ibn ishaq to ashahid shi dai nabtan ibn al-harith wannan an ruwaito ibn abbas shine ya jingina wannan cewa yana cewa shine yake fadan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar kan take daga cikin su akwai irin wannan nabtan ibn al-harith daga cikin wani kuma daga cikin malamai magabata yake wata ran munafikai sun taru a majalisin su suna kama gangalu akan annabi sallallahu alaihi wasallam har suna cewa wallahi idan abin da yake fada gaskiya ne to gara ja kai da mu gara ja kai da mu sai waɗansu suka ce a kada fa ku rinka irin wannan magana wani ya je ya gaya masa wani abu ya zo ya same ku nake a yo in ma an je an gaya masa ai komai kace kace kana faɗan uzuri zai saurare ka kana gaya masa zai ji maganar ka ai sauraro ne shi kawai sai abin da aka faɗa masa yadda yake yi amma dai a gaya masa din mana zamu je mun san abin da zamu gaya masa sai ya yadda to ka san wannan shine ɗabi'ar mutane da sarakunan duniya sarakunan duniya wanda ya iya fadanci ya iya zance ya iya bakinsa shine zai gaya muku su yadda da shi masu gaskiya ko masu gaya masa nasiha saboda za su gaya masa abinda baya so ya ji zuwa ne take ba ta isar da ba gaskiya ba za ta iya zuwa ga yi saboda za ka samu sau da yawa hukuncin su a jiye yake sarakunan duniya kenan to shine take neman su siyasar Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan har suke sakin bakin su akan to shine sai Allah ya yi musu radi da kuka ce shi sauraro ne eh shi sauraron ne ul udhun udhun din shi wato abin da ke nufi da al udhun kunni wato shi kunne ne wato gabaki ɗayan ka ba kamar shi kunne ne komai ma sauraro ne kawai a wajen abin sauraro ne dan isa mata ta wajen yanda ba ya musu insarin abin da suke faɗa mata to sai Allah ya ce haka ne amma na alkhairi ne a gare ku domin idan ya ji ya karbi uzurin naku zai hukunci yana hukunci da zabi ba zai tsaya ya ruba kwafi ce sai ya binciko abin da ke cikin batsinin ku ba wanda da zai yi haka da hukunci ne zai hau akan ku wanda ke shine karfata ne amma sai karbi zahirin ku saboda ka alkhairi ne a gare ku ke udun khairin lakum ya ku muna ke da kuke fadan wannan a wata riwaya aka ce kul a wata qira'ar qira'an nafi kul udun khairun lakum shi udun din ne kuma ya karanta ta bisukun dan dama kana ana cewa udun ana cewa udun bisukuni wa bidhanni haka shi nafi ya karanta ta sauran qurra'u sun karanta ta kul udun khairin shi ko nafi ya karanta ta kul udun khairin haka ma a farkon wa yaquluna huwa udun qira'at jumhur kenan nafi yace yaquluna huwa udnun bisukun lugatani a kalmar wannan ta kunni haka zalika ya saba ma sauran qurra qurra'u suka ce sauran aljumhur suka ce udunu khairin bil idafa idafatu sifa lil mawsuf wato ji sauraro ne na alkhairi a gare ku shi kuma yake sauraro ne alkhairi wato shi sauraro ne yana sauraron ku amma kuma alkhairi ne wannan sauraron nasa da yake muku alkhairi ne a gare ku bi ma'ana yana karɓar zahirin ku ya kyale batinin ku ya zuwa ga Allah wanda yake wannan ita ma nau'i ce ta rahama sai Allah ya ce yu'minu billahi yana imani da Allah wato yana imani da Allah mu'mini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsananin gaskata Allah ne saboda haka wanda ko yake da gaskata Allah ba shi da ha'inci dan haka ba za ka same shi alha'ini ba duk ran da za ka yi mu'amala da imani da mu'mini saboda mu'mini ba zai ha'ince ka ba la imana liman la amanata lahu ba shi imani gaban da ba shi da amana me imani ba zai haɗince ka ba wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai haɗince ku ba ba zai yaudare ku ba saboda me imani ne da Allah amma da kuke ganin kamar ya gaskata ku in kun zo kun gaya maka baya bin kwakwaf baya aunawa baya tanyili ba haka ba ne wa yu'minu lil mu'minin yana gaskata mu'minai mu'minai su yake gaskata amma wato su aridi gari su san cewa da yake da ya saurare ku ba wai ya gaskata maganar ku ba ne da ya nuna ya yi karɓi zahirin uzurin da kuka kawo ba wai ya gaskata ku bane ba zolo bane ya san komai kuma yana kiwon mutane yana kiyaye mutane shi yasa Amr ibn al-As yace na dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam irin sarakunan duniya ne alhali ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kowane mutum a makaminsa saboda shi Amr ibn al-As ana ce masa yana cikin duhatul arab cikin larabawa masu haɗarin kaifin hankali Amr ibn al-As saboda haka ya ɗauka a Annabi sallallahu alaihi wasallam bi wato a irin wanda yake za a ba wanda yake jinjina mutane bane saboda yawan gogayya da mutane sai dai ya same shi yace man ahabbu nasi ilayka wa ka fito cikin mutane sai yace Abubakar ya ce bayan shifa ya ce bintu esta sai ya tsamu sai ya yi shuru ya kama bakin ta da ya san cewa ya san komai kowa ya ajiye shi a makamin sa kisa Aisha ta sifanta shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin mutane ba tare da ya canza musu dabi'a ba wani mutum ya shigo da aka ce ga wannan ga wannan ya zo ya rasulullah ya ce ku yi izini a gare shi bi'isa akhul ashira aw ibn akhil ashira sir da shi a cikin cikin dan uwan dangi ko dan ko dan dangi amma da ya shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata mu'amala da gare shi da ya fita sai Aisha ta ce ya rasulullah ya ake wannan mutumin ya zo ga abin da ka faɗa a kansa, amma kuma ya shigowa sai ka cokita masa dabi'a, ka cokita masa hali. Yace ya Aisha, mata ahittini ne, yace la mata ahittini la'ana, yace kike sanni ni ne la'ana ne, ni fakin bakinka da la'ana akan mutane. Inna sharra an-nas man tarakahu an-nas maqafata sharrihi, mafi ashrarin mutane shine wanda mutane suka kyale shi, suka rabu da shi saboda jin tsoron sharrinsa. Wato wannan mutumin ashrari ne, saboda haka sai ya shimfiɗa masa daga cikin abu na duniya da kyakkyawan ɗabi'a don ya tsira daga sharrinsa. Saboda idan ya fuskance shi da abin da ke shine haƙiƙanin halinsa, sharrin da zai je ya yi ya fi abin da ya nuna masa na kyakkyawan hali. Wannan shi ake ce ma al-mudara, kamar mutum ka bashi wani abu na duniya, ka san wani za ka bashi ne, ka bashi kyauta ba don soyayya ba, a don gudun sharrinsa. To wannan babu laifi. Ka bashi addininka, ka sassauta masa wajen addini don saboda kana kwaɗayin abin duniya, wannan shi ne mudahana, shi ne ba a so. Amma al-mudara ka bashi daga wani abu na duniya domin ka tsira da addininka, ka tsira da mutuncinka, wannan matsalolin shari'a ta yarda da shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya mutane kowa a matsayinsa, ya san halin kowa. Saboda haka yu'minu lil mu'minin, da mu'mine yake gaskatawa, ma'anar yu'minu lil mu'minin al-iman nan ya ta'addada lam, domin a nuna kan cewa abinda ake nufi can kuma aka ce yu'minu billahi. Kaga akwai bambanci, ba a ce yu'minu bil mu'minina ba, sai aka ce yu'minu lil mu'minina, domin a nuna bambancin ɗayan. Na farko ana nufin imani na bada gaskiya da wato bada gaskiya da Allah jalla wa ala, irin bada gaskiyar da addini ya hukunta. Yu'minu kuwa da aka yi lil mu'minina, da aka ce yana gaskata, sai aka fassara shi da at-tasdiq, yana gaskata mu'minai da zai nuna cewa yana tare da su. Domin al-iman idan ya ta'addada la, yana nufin gaskatawa, yana nufin kasancewa tare da abu. Kamar yadda Allah ta'ala yake, fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi, babu wanda suka gaskata Allah Musa suka kasance tare da shi sai waɗansu ɗan yara daga cikin mutanensa. Kamar yadda mutanen Annabi Nuhu suka ce masa, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalu, ni imani da kai mu kasance tare da kai bayan wanda suke tare da kai din, al-ardhaluna ne wulakantattu na ƙasa. Saboda haka wannan shine ma'anar al-iman idan ya ta'adda da lam, yana nufin at-tasdiq, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Sai Annabi Yaqub suka ce masa, kai ba ni gaskata mu bane, ko da mu masu gaskiya ne. To saboda haka Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne gaskata mu'mine ne, ma'ana shaidar mu'mine yake karba. Saboda haka idan mu'mine suka zo suka gaya masa abu na hakika, su yake gaskatawa. Domin yayin da waɗannan munafukai da suke tare suka rinka ba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna biki suna faɗa abin da suke so, har wani daga cikin su yake, to karfa aje a gaya masa. Suka ce, amma je a gaya masa din mana, za mu je mu gaya masa uzurinmu kuma ya yarda da mu. To akwai wani daga cikin wani saurayi daga cikin al-Ansar, Al-Qais ibn Amir, yana jin maganar su yake, to ko lalle kuwa jakai sun fi ku, don ku abin da yake faɗa gaskiya ne, ba kamar yadda kuke faɗa ba, kuma sai na gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ya gaya ma manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi, sai suka zo suka bada uzurinsu, Annabi ya karbi uzurinsu. Sai wannan aya ta sauka da gaskata maganarsa. Saboda haka mu'minai yana gaskata maganarsu. Saboda haka kada ku tsammanin cewa don kun bada uzuri ya kyale ku kun sha kenan, a'a, yayi hukunci da zalimi ne. To sannan yace, wa rahmatun lil ladina amanu minkum, kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku. Wato rahama ne na cewar ya karbi uzurin naku, aka kyale ku ba a kashe ku ba, ba a yi amfani da abin da ya gaskata mu'mine da shi ba a kanku ya kashe su. Domin waɗansu da suka yi imani sai ga zuwa rahama a gare su, an ba su dama har su ci ba. Kaga da Allah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi uzurin su ba, ya zartar da hukuncin Allah a kansu na kashe su. Da waɗanda suke da rabo za su yi imani ba za su samu wannan rabon ba. To amma wannan mu'amala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama to uzunu khair, ya zama to rahama ne a gare su. Saboda waɗanda suka yi imani sun samu cin gajiyar wannan rahama, har sun samu damar sun yi imani. Domin Allah ya rubuto musu imani tun fil azal, cewa za su tuba daga munafunci, zo su imani. Kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewar munafukai ba musulmi bane. Domin ga waɗanda suka yi imani daga cikin munafukan an fitar da su, an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare su. Waɗanda kuwa ba su yi imani ba suna nan a cikin munafuncin su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba rahama ne ga kafirai ba. Wato izza ne. Ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, rahama ne ga muminai amma ga kafirai shadid, mai tsanani. Wannan sannan Allah ya ƙara ayar da cewa wallazina yu'duna rasulullah, waɗanda suke cutar manzon Allah, lahum azabun alim. Kaga nan ba a ce wallazina yu'duna annabiyya ba, ba a ce wallazina yu'duna rasula ba, sai aka ce wallazina yu'duna rasulullah, waɗanda suke cutar manzon Allah, domin a nuna kan cewa cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar Allah ce. Dan ba wani ne ya aiko shi ba, Allah shine ya aiko shi. Saboda haka duk abin da yake yi abin da Allah yake a yi ne, saboda haka duk wanda ya cuce shi ya cuce Allah. Shine fa'idar faɗan wannan suna da azaba mai rantsi, ma'ana a duniya da lahira. Cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a cikin sifar ta manzanci ce, wannan kafirci ne. Kafirci ne wanda ya cuci Annabi sallallahu, kamar wanda waɗannan munafikai suka faɗa suka aibata shi da wannan sifa, wannan kafirci ne. Allah ta'ala ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأن تكي تشوتر الله دمن زنسا الله يا إني موسى الدنيا دناهرة ثم يتانا دموسى عذابا مهولا تنسروا فإذا كي وانا تشوتر دعيكي نسي أما أقول شوتر وجه تكي كوما باين وان وجه تكي أما أما من قبيل الحرام أما حرام في مجرمة شيني كمر yanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul ahzab na waɗanda suke kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara da daddare, in ya gayyace su cin abinci, bayan sun ci abinci zai zauna a hira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya zo ya kaɗaita da iyalinsa, su kuma sun kasa ganewa, sun kasa ɗaukan hannu, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, shi kuma yana jin nauyi saboda halinsa da kawai irin nasa da kunya irin tasa, ba zai ce kai na gari ba gobe ta misali ne ina so in kwanta. Yana da kunya, ya zo budurwa wanda ba taba ganin mutane ba, ya yi da kunya. Haka aka sifanta kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kunya tana daga cikin imani. To sai Allah ya saukar da aya da yake to shi sai ya kore ku daga gidansa ba ruwan Allah, yake inna zalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq. Wannan hali na ku yana cutar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana sai sa yi ku sai rinka jin kunyar ku. Allah fa baya jin kunya daga gaskiya, shi sai ya kore ku yake ku fita. Ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzanna lakum ila ta'amin ghayra nadirina ila inahu walakin idza du'idum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru, in kun ci abincin ku fita ku tafi. Shi Allah sai ya faɗa baya kunyar gaskiya. To shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ana fasa baya jin daɗi, amma fa yastahi minkum. To saboda san gatar Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi, sai Allah abinda duk yake bisa kyakkyawan halinsa ba zai iya yi ba, saboda kyakkyawan ɗabi'arsa sai Allah ya yi masa. Ka duba gani duk wanda yake, duk wanda ya taɓa shi ba shi ne yake ɗaukan fansa ba, Allah ne yake ɗaukan fansa da yi shi. Ba a taɓa, a taɓa shi sai ya kyale, amma ba za a taɓa Allah ya kyale ba. Yayin da ya haka to shi kuma Allah in an taɓa shi ba zai kyale ba. Komai ta tsakkan, komai ta tsakkan ta tsakashi kuwa. Kaga wannan na mumine ne, da kai kafirci ba abinda mumine suke, amma haramun ne. Sai ya saukar da aya ya mutu ladabi. Haka zalika yana magana, ana magana ana ɗaukaka murya a kansa, shi ma nan Allah maɗaukakin sarki sai ya yi musu bular. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la taj'alu lahu bil qawli ka ja'li ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ya kun da suke imani kada ku dauka murya ku sama da muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku bayyana magana a gare shi kamar yadda kuke bayyana ma junan ku magana, sai ayyukan ku su kasu ba ku sani ba. Kaga wannan aiki daya ne, batanci ne gare shi, amma da kai ka kafirci ba, amma matsayinsa ya kai ya baka aiki, domin daga cikin ayyuka akwai ayyuka da ba sai ka kafirci ba amma suna baka aiki gaba daya. Kamar mutum ya bar sallar la'asar, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai daga cikin sallah wanda ya barta Allah zai baka aikin ka gaba daya. Haka ke sallar la'asar ce, idan mutum ya barta da gangan har lokacin da ya fita. Dan haka ba aikata gwamnati kula masu aiki ku kula, da masu tafiya akan hanya waɗannan masu tafiya akan hanya musamman irin wanda suke tashi daga aiki ba za su kai ba sai sun yi tafiyar awa biyu ko awa uku wani lokaci su tashi kafin sallar la'asar kafin su kai magariba ta yi ba za su je gida ba sai bayan magariba lokacin sallar la'asar ya fita idan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin da ya fita Allah yana bata masa aiki saboda haka har gara ma sun kasan kira da wannan uzurin ka haɗa a zahar da la'asar kana da uzuri kan ka haɗa a zahar da la'asar arada Allah ya yukhrija ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa a zahar da la'asar dan ya nuna babu takura ga al'ummar sa yayin da aka shiga irin wannan ka haɗa a zahar da la'asar din kawai da wanda suke zauna irin Lagos da Port Harcourt din nan da ake dogon goslo da sauran wanda ba za su taso daga aiki kafin lokacin la'asar amma ba za su kai gida ba sai bayan magariba ko ba inda za su aje mota dan a tsakiyar hanya take ba inda za su rasa su aje hanya su aje duk da yake tsoron Allah yana nuna yana sanya mutum ka duba amma ka ga a waje unguwa ki zaka rasa ka je ka samu sallar la'asar kai to Allah ta'ala yake wanda yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wannan idayar ba ta kai kafirci ba amma tana fasa aiki ga baki daya saboda haka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne wajen Allah jalla wa ala kuma wannan yake nuna mana cewa Allah mai kishin bayin ka ne Allah mai kishin bayin sa ne ballan tana shugaban bayin sa baki daya sallallahu alaihi wa sallam to haka dalika sauran bayin Allah waɗanda suke akan tafarkin sa malamai masu aiki da ilimin su da salihan bayi masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam masu bin sau da kafa har suka zama har Allah madaukakin sarki ya so su auliyaullah waɗanda suke a masu tsoron masu imani na gaskiya da tsoron Allah na gaskiya wanda duk yake taba su to ya shi ya hada yaki da Allah ne dan yayin da suka yayin da mutum ya zama yayin da duk mutumin da ya kai da kansa ga Allah kawai yake rayuwa domin sa to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya zama to shine mai ba shi kariya shine mai iya mata abinda ba zai iya ba mu kula da wannan kware da gaske wajen mu'amalan mu da bayin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane wanda za ka gan shi mai jikitattar kama mai budu-budu ga kasa ana korarsa in yi zukofan mutane da zai ce ma Allah wani abu Allah kai ka ga Allah zai ba su Allah zai tabbatar da wannan abu saboda matsayinsa a wajen Allah ba wanda ya sani so ranka kada ka raina bawan kada ka raina mumini ko yayi duk mutumin da yake kafa goshinsa ga Allah kada ka raina shi ko ya yake ballantana ka fatanci kai masa fatanci wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina bayan Allah yayi maganar cutar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam nan ta take biyar da shi da wannan aya waɗanda kuma suke cutar mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun yi wani abu ba ba tare da abin da suka aikata ba na cutar da su to waɗannan sun ɗaukan ma kansu ƙarya da mu faka da sun ɗaukan ma kansu ƙarya da laifi wanda yake mabayyani wato laifi ne babba ka cuci mumini ɗan uwan ka saboda kada ka wulakanta mumini na'am
يعظكم بالله لكم يرضوكم والله رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاسب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
الله يكي يحلفون بالله لكم سنة رنقوة الله أدريكم ليرضوكم domin su aminta domin su aminta da ku kansu wato domin ku yadda da su wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta wato su yarda da Allah kuma su yarda da manzansa in kana mu'mini in sun kasance mu'mini ne na gaskiya wato da yake su abin da ya dame su mutane su aminta da su saboda haka nan ba a ce wa minhum ba sai aka faɗi sifar su ce ga baki daya munafukai a tabi'arsu suna da rantsarantse ga muminai domin su faranta ma muminai rai suke a wannan ai suna tare da mu waɗannan babu komai ai waɗannan namu ne gashi ko yau yau baka ji irin gaskiyar zuwa ba da Allah kan cewa Allah kan cewa suna tare da mu ishara ga abin da suke faɗa a can ya halifuna billahi innahum laminkum to suna faɗan haka ne cewa su in su suna cikin ku dan ku yarda da su to shine sai Allah yake inda su mu'mine ne na gaskiya ai kamata yayi su nemi Allah da manzansa su yarda da su ne ba su nemi mutane su yarda da su ba domin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin mutane to Allah zai yarda da shi kuma yasa mutane su yarda da shi wanda kuma ya nemi yardar mutane da fushin Allah to Allah zai yi fushi da ku da shi kuma ya sanya mutanen ba za su yarda da shi ba duk yanda ko da zai ba su duniyar nan baki daya su ce ba mai amma kuwa da zai watsar da su ba ruwansa da su Allah ne kadai a gabansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai a gabansa bayan Allah abinda yake nema ya ga dai yardar Allah yake nema to zai samu yardar Allah kuwa dan Allah wato mai yawan godiya ne kai maka dan kadan ka zo ka zuwa gare shi kadan ya taho da gudu wajenka zai samu yardar Allah kuma in ya samu yardar Allah mutanen za su yarda da shi ko sun so sai sun yarda da shi ba ga yanda aka yi ba da shi menene irin ya aka yi da mutane da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amru bil al-as sunna yayin da musulmi ya ce ya rasulullah da bayan kasa ba wanda nake kin irin ka amma yanzu ba wanda nake so kamar ka mutum ne zai zo yana so ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna neman su kama shi su tsare shi sai ya zo sannan sai ya ce abin da kake miji ba za a sallaka ka kenan sannan sai ka ga ya watsar da wannan abin ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yanzu nake so kamar ka saboda haka duk wanda ya zamanto da gaske tare da Allah dan zukata a hannun Allah wannan haqqan haqiqi kuma a cikin rayuwar ka sai kanka zaka ga irin mawaqif irin waɗannan cewa Allah shi ke zuya zukata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman zukata suna tsakanin ɗan yatsu biyu ne ɗan yatsun Allah jalla wa ala yana juya tsayin da to da ka shine kadan yake da fiko akan juya zuciya wallahi wa alamu anna Allah yaqulu baina al-mar'i wa qalbi Allah yana tsayawa tsakanin mutum da zuciyarsa kai kai gaba ka da fiko akan zuciyarka Allah ne tsaya tsakanin kai da zuciyarka ga abin da kake so sai Allah ya jiya ka ka zama to ba wannan kake so ba Allah ya jiya ka tsakanin kai da zuciyarka ma Allah ya tsaya ballan tunan tsakanin wani da zuciyarka saboda haka babu abin da yake rike Allah shine Allah ya yi musu wannan wa'azi yace Allah da manzo su suka fi cancanta su yarda da su nan kaga an ce Allahu wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ba a ce kaga an ce Allah da manzonsa su suka fi cancanta an yurduhu su yarda da shi abdamir ga waye ke komawa yana komawa zuwa ga Allah ne Allah da manzon su suka fi cancanta su yarda da Allah wa rasuluhu wa yurdu rasuluhu an yurduhu wa yurdu rasuluhu su yarda da Allah kuma su yarda da wa rasuluhu kazali kuma manzonsa ma kamar haka wannan wato jumla an yi wato wannan jumla an yi abin jumla ne akan jumla sai aka shafe jumlar ta biyu sai aka shafe jumlar ta biyu saboda ikhtisari kamar yadda yake a cikin yaren Larabci wato Allah da manzon su suka fi cancanta su yarda da Allah su yarda da manzonsa salawatullahi wa salamuhu alai domin yayin da suka wani taujihin kuma Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da shi Allah domin yayin da suka yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan kuma suka aka sa suka ji abdamir ya ubi ila aqrabi mazkur Allah da manzansa su suka fi cancanta su yarda da shi manzon Allah domin suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da Allah domin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin yarda sai da yardar Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki in an yarda da shi an yarda da manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi in kanu mu'minin in sun kasance mu'minin ne na gaskiya wanda wannan take nuna kan cewa ba a daidai haso daga su imani ba kaga suna munafukai amma har yanzu ake gaya musu to ga hanyar imani in dai sun kasance mu'mine ga abin da za su wanda yake haka ya kamata musulmi su kasance tare da duk waɗanda suke wa'azi ya zuwa gare su kada a daidai haso daga gare su kada ce a wannan ai sun riga sun halaka wai halaka su kai ka halaka su ka san wanda yake ya halaka daga wanda ya tsira to da ka baza ka gushe ba kana ta fada kana ta bude kofar tuba kana ta bude kofar bayani har mutane ya zama to gaskiya ta bayyana a gare su sun zo sun karba sannan Allah ta'ala ya cigaba da yi musu wa'azi ce alam ya alam shin ba su sani bane annahu man yuhadidillah cewa duk wanda yayi wa duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anna lahu nar jahannama to wutar jahannama ne tabbata ce a gare shi khalidan fiha yana mai dawama a cikin ta zalika al-khizy al-azim wannan shine kunya wadda take babba mai girman kunya cewa mutum ya kasance daga cikin wanda za su dawama a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wato Allah haka ku sarki yayi musu wa'azi da wannan cewa waɗannan munafikan shin ba su sani ba kan cewar wato al-musabaqa ma Allah al-muhadda ko al-muhadada kamar yadda yazo anan kamar al-mushaqqa ne wal mushaqqa kaga a qur'ani yazo da fuska biyu wa man yushaqqi Allah kuma yazo wa man yushaqqi Allah wa rasulahu amma wajen muhadadi da yazo wa man yuhadidi Allah wa rasulahu amma da zo da wa man yuha akwai yazo da la tujidu qauman yu'minuna billahi wa la tujidu qauman yuhadduna man hadalla kaga shi ma yazo da fuska biyu a cikin qur'ani yazo da fakul idgham da kuma al idgham yuhadidillah da yuhaddullah haka kamar yanda yake yushaqillah da yushaqillah duk wannan saloli na larabci ana fadan in kace yuhadidillah wa yaje lugatul ijaz lugar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma dai qur'ani balarabi ne yazo dukkan kalan larabci sai ishara a ta larabcin da ba shine mashhuri gojen qurayshawa sun sai fi fakul idgham sai yuhadidillah yushaqillah suka banu tanim yan arewacin saudiya banu hanifa da sauran sun ce wa man yuhadidillah yushaqillah fi idgham to alqur'ani balarabi ne sai zo duk da wannan dan ya nuna kan cewa larabcin ba bako ne a wajen sa to Allah yake wanda duk ya saba ma Allah da manzonsa wannan shine sakamakon sa wannan wa'azi ne ga munafikai domin hatta wanda bai imani ba tsoratarwa tana amfana a gare shi domin ya san zai mutu kuma ko da bai imani da wuta ba Allah madaukakin sarki ya ba shi tsoro da wutar jahannama domin na farko a yanki hanzari a gare shi kada ya ce ma ja ana min bashirin wala nabi faqad ja'akum bashirun wa nabi nabiyu saboda ita zuciya ba san lokacin da gaskiya take shiga cikin ta ba amma ana fada wa lokaci zai dace da wannan sa'a ta tawfiki sai gaskiya ta shiga sai ka ji wannan shine mabudin imani yanzu kamar Jubayr ibn Mus'ayn ibn Adi ga shi bayan jin Qur'ani a Makka zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yana jin Qur'ani sai wata ran yazo akan karban al-asara akan yanda zai zo farko wanda aka kama a lokacin yakin Badr ya shigo cikin aka kalle shi shigo cikin masallaci ya shigo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah magriba yana karanta wasur wa kitabin masur sai yaji Allah ya ce an kulli min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqa as-samawati wal ard bal la yu'minun yaji sai ji zuciya saka maza ta tashi wannan shine dalilin al-qur'an da mutum da kai dadin qur'ani lokacin ya dace da wannan wato kwankwasa zuciyar da al-qur'ani yake yi a lokacin ya dace da shigar imani sai zo musulunta to saboda haka ake tunana ta wa'azi ko yaushe al-qur'ani yake ta fata gashi dai kaga ya nuna mutane halakakku ne kafiri ne da sauransu da narko da aka yi amma kuma sai ga ya zo da yi musu wa'azi da ba su tsoro domin kaunar kan cewar watakila yanzu ne gaskiyar za ta shiga cikin zukatansu wannan mu ake yi ma domin mu ne za mu isar da sakon alqur'ani mu ne za mu yi wa'azi da alqur'ani don haka kada ka taba yanke kauna wajen bayyana gaskiya da duk mutum da ka same shi a kake so ka janyo hankalinka zuwa ga addini kayi ka sake har lokacin da Allah zai sa ya tafi gaskiya din Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana kariya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya sanya alqur'ani ya zamanto jagora a gare mu Allah ya sanya shi ya zamanto rahama a gare mu ya ba mu ikon karatu da dare da rana da sanya mu wanda suke yawan karatu musamman a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka shahru Ramadan shahru Qur'an Allah kuma ya karba daga gare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين